أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باني هكا بركة مدرسة دعاء وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن شيقبدا كراتم منا عمدة الفقه واللفاوة الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وننشين مجلسينا أربعين دشدة سين كراتم منا للتاهم منا أي قواتا ربيع الثاني هجرة ثلاثين قولة قواتا ثلاثين كو إشرين لترى ثلاثين كو إشرين لترى إن شاء الله. وتربيع الأول هزرا دا جرم كزوا مدينة دمودة دا قريه دا أربعين دا مقاي واندي دي دي دا إشرين دا بيو قواتن ترى أكلن دا بطول دمو بيو دا إشرين دا بيا. إذن بأمن تابا karatunmu na wancan satin mun tsaya ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan azumi na nafila wanda shari'a ta sanya shi ko ta sannanta wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mala ya mana bayani akan nau'ika na azumi da wanda yake fadala a cikin su. Yake cewa mafi fadalarsa shine azumin Annabi Dawuda wanda mutum ya ci yau gobe ya sha. Yayi azumi yau gobe ya sha. Sannan ya kawo nau'ika na daga azumuka wanda shari'a ta sannanta wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan i'tikafi. Ainihin a harshen Larabci ba cewa al-i'tikaf sai dai al-i'tikaf, kasancewar hamza ce wadda take wannan ba maqdu'a ba ce wa mausula ce. Malai yake cewa wa huwa luzumul masjid li ta'ati Allah ta'ala fihi wa huwa sunnatun la yajibu illa bin nazari wa yasihhu min al-mar'ati fi kulli masjidin wa la yasihhu min ar-rajuli illa fi masjidin tuqamu fihi al-jama'a واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ولا يباشر امرأته وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه لم يعرج إليه جازا. Wannan shine karatun da malai ya rubuta karkashin wannan babin. Yake cewa abinda ake cewa i'tikafi shine lazimtuwa a cikin masallaci ba dan komai ba, dan yin biyayya game da Ubangiji.
yake cewa kuma shi wannan itikafin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa la yajibu illa bin nazari bi wajabtuwa, shi itikafi ya kasance wajibi game da musulmi, yace sai idan lokacin da musulmi ya dau wani addawal yayi alƙawari tsakanin shi da shi da ubangiji lalle zai kaza ko zai zauna a masallaci zai lazumci dan biyayya ga ubangiji, yace yace wa yasihu min almar'ati fi kulli masjidin, mace ya zamanto ko itikafi halaka ne a gare ta ko ya inganta a gare ta a cikin kowane masallaci, wala yasihu min ar-rajuli illa fi masjidin tuqamu fihi al-jama'a, itikafi bai halatta ga namiji sai a cikin masallaci wanda ake tsayar da sallah ta jama'a ko salawatul khamsa, yace wa itikafu fi masjidin tuqamu fihi al-jum'atu afdal, mutum yayi itikafi a masallacin da ake tsayar da sallar juma'a yace wannan yafi fadala, wa man nazar li itikafi wa salati fi masjidin, duk wanda yayi addawal akan yin itikafi a cikin ko wata sallah a cikin wani masallaci ya ambata yace a masallacin Quds Qurum shi zai tahi yayi sallah sallah kaza ko kuma itikafi lokaci kaza zuwa lokaci kaza, yace falahu fi'lu zalika fi ghairihi, halaka ne ya aiwatar da itikafin a wani masallaci kuma bayan wannan masallacin da yayi addawal, halaka ne yayi sallah kuma bayan masallacin da yayi alƙawalin ko yayi addawal zai yi sallah a cikin shi, yace amma dai illal masajidu salasa, sai dai wannan masallatayyan guda uku, yace fa inna illal masajidu salasa, sai wannan masallatayya guda uku idan mutun yayi alƙawalin zai itikafi a masallacin manzon Allah, to wajibi ne yayi masallaci yayi itikafin shi a masallacin manzon Allah, sai dai idan ya samu abin da yayi shine masallacin harami, idan kuma yace zai yi a masjidul aqsa sai ya samu masallacin manzon Allah, yace to ya sare me da wannan hukuncin, wannan masallatayyan nan guda uku sune idan ka dau alwashin zakai itikafi a nan, to kana iyawa wajibin ka ne sai ka cika sai dai idan ka samu wani shi, ko kuma da zai dauke alwashin ko addawal in zai yi itikafi a masallacin Makka, to wajibin shi ne sai ya cika saboda babu wani masallaci wanda yake shi fadala, malam zai zo zai mana bayani haka. Yace fa idza nazara fil masjidil haram lazimahu, idan yayi addawal a masallacin Makka yace to wajibin shi ne sai ya cika wannan addawal nan i'tikafin shi a wannan masallacin, yace wa yustahabbu lil mu'takifi al-ishtighal bi fi'l al-qurb, yace mustahabbi ne ga wanda ya shiga halin i'tikafi yace ya shagaltar da kanshi a duk abubuwa wanda zai kusantar da shi da ubangijin shi, yace wajtinabi ma la ya'nihi, kuma ya nisanci da duk abinda bai shahe shi ba min qawlin aw fi'lin, furci ne ko kuma aiki ne, yace wala yakhruju min al-masjid illa lima la budda lahu minhu, kuma bai dacewa ga mai itikafi ya huta daga masallaci sai abinda ba makawa kurum sai an huta dan shi, yace illa an yashtarida, sai dai idan yayi sharadi yace a idan na shiga wannan itikafin zan ringa huta lokaci zuwa lokaci kaza neman abinci na ko kuma yin kaza ko kuma wani abu makamancin haka, yace ko kuma neman ilimi a wannan lokacin, yace an bashi dama in yayi wa kanshi sharadi lokacin da zai shiga an bashi dama, wannan kalkashin mazhaban Hanabila kenan, yace wala yubashir imra'atahu, bai dacewa ga mai itikafi ya sadu da iyallan shi, wannan shi ma yana daga cikin sharuɗa wanda wajibi ne ga mai itikafi ya cika su, yace wa in sa'ala 'anil marid, koda ya tambaya akan wani marar lahiya wa ghairihi ko kuma wani shi fi tariqihi akan hanyar shi wani uzuri ya huddo shi sai ya tambaya gidan wani ba lahiya, bai dacewa ya ratse walam yu'arrij ilayhi, yace bai ratse ba ya shiga gidan wannan mutumin ba marar lahiyan nan dan ya ga jikin shi, yace jaza ya halatta yana cikin mai itikafi, wani uzuri ne ya huda shi, hakan tawakan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kazan ga ya tambaya ya jikin wani ya huce amma dai bai shiga ba, yace to idan yayi hakan shi ma halaka ne a gare shi bai lalata mai ba itikafin shi ba, wannan shine karshen littafi na siyam na azumi kenan wanda malam ya kawo mana, insha Allah sai mu shiga babi na sabon littafi wanda zai mana bayani akan hajji, ni sharhin wannan idan da lokaci sai mu shiga hajji, in kuma ba lokaci sai mu da amsa in tambayoyi, malam ne kawo mana yake cewa wannan babi ne wanda zai maka bayani akan itikafi, shine shi abinda ake cewa itikafi shine mutum ya lazumtu a wani wuri wanda yake daki ne daga cikin dakunan Ubangiji, duk inda za a ce maka wannan wurin ya amshi sunan masallaci to kana da damar kai itikafi a cikin shi, sai dai wannan ta sha bamban da matsalar da mu malikiya muka ta yi a kanta,
malikiya suna ganin a'a ai i'tikafi la bude kasance a cikin musallatayyin nan guda uku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata
kamar yadda yake cewa baya dacewa da kai hadisi wanda hadisin Uzaifa Uzaifa bin al-Yaman duk hadisin hadisi ne wanda idan ka dauki ainihin hadisin hadisi ne wanda yake mauqufi amma dai tasigar da Sheikh Uzaifa ya kawo hadisin zaka fahimci hadisi ne wanda yake marfu'i kamar yadda Sheikh Uzaifa a cikin riwaya yake cewa amma alimta shin baka sani ba kenan wannan shike nuna wa ya ji ne daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai magana ce ta Uzaifa ne kasancewa da yawa daga cikin malumai sun tayi sun wakafa hadisin ce hadisi ne wanda yake mauqufi kuma hadisi wanda yake mauqufi hadisi ne wanda yake dhaifi kenan wanda suke dauka suka ce a itikafin nan la budde ya kasance a musallatayen nan guda uku kamar la itikafa illa fi masjidi hadha wa masjid wal masjid al-aqsa yake cewa wannan hadisi ne wanda yake mauqufi kenan itikafi ba zai tabbata ba sai a masallaci na wannan ko masallacin makka ko kuma masallacin baitul aqsa masallacin qudus yace wannan sune wurare wanda aka kebanta ayi itikafi sai dai idan muka dauka koda hadisin ya kasance hadisi ne wanda yake ingantacce muna iya cewa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan haka saboda ya nuna muku fadalan yin itikafi a wannan wurare wanda suke masu tarin albarka kasancewar idan kai sallah daya a masallacin garin makka za a baka lada 100 idan kai masalla a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a baka lada ladan kamar kai sallah ne a masallacinka wanda yake wannan 1000 dida da kwai riwayoyi da kwai hadisin da Imam Ahmad haka Ibn Munzir ya kawo hadisin Jabir da Abdullah yarda Allah tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun fil masjid al haram bi 100,000 fi ma siwa bi 100,000 salatin fi ma siwa yin sallah a masallaci wanda yake mai tsarki masallacin harami na garin makka yace tahi sallah 100,000 a wani masallaci wanda yake koma bayan shi inda za ka yi sallah a masallacin ku wannan idan ka tayi can sai ka yi sallar shekara 82 sannan alisa ba maka ina kiwon sannan lissafin wurin 82 yake badawa sallah a zahar ɗaya in ka samu a can to sai ka yi a nan sai ka yi ta maimaita sai ka yi shekara 82 kana fafatawa sannan ka same ta haka da kwai waccan riwaya ta wannan wanda muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo ta yake cewa salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu illa masjid al-haram manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yake cewa sallah a masallaci na wannan yace tahi alkhairi game da yin sallah a wani masallaci wanda yake koma bayan wannan masallacin nawa so dubu daya yace banda masallaci wanda yake na garin makka kaga shi ba wannan ba karamar garabasa bace ba haka da kwai riwaya duk malamai sun ba a fa riwayar da kwai Imam al-Bazzar ya kawo riwaya a cikin al-Kashf haka Imam al-Tahawi a cikin al-Mushkil ya kawo amma dai dukkan sun ba a fa riwayar Sa'id bin Bashir ya kawo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hadisin Abu Darda hadisi ne wanda yake marfu'i yake cewa fuddila salatu fil masjid al-haram ala ghairi 100,000 salatin yace an fifita sallah a masallacin manzo Allah masallacin harami na garin makka yace akan wani masallaci kuma bayan shi so 100,000 yace wa masjidi 1000 salatin a masallaci na kuma an fifita shi so 1000 yake cewa fi masjid baitul qudus 500 salatin yake cewa shi kuma masallacin baitul maqdis an fifita dashi akan wani masallaci su 1500 amma dai hadisin riwaya ce wanda take da'ifiya na abinda dai yake ingantacce shine idan kai sallah a masallacin harami na garin makka to tabbas cikin masallacin harami na garin makka asan da kai bambanci tsakanin masallatayya na unguwa a hada mafi rinjaye ba sa da kimar masallacin harami da yawa idan ka tayi sai a ringa cewa a ai an bada dama wannan fatawan malaman Saudiya ce akan kada ku yi cinkoso kowa idan ya samu wurin da zai tsugunna yayi sallah a can kada a cika masallaci amma dai hada mafi rinjaye wanda malamai suka ce akan ta masallacin harami aka ce kuma bayan masallacin harami baya daga cikin wannan koda kai sallah a cikin haram wannan 100,000 nan ka tahi ka bil imamin harami koma a ina ne ma ko a ina kake kallo ka bi shi kai sallan nan a lokacin nan ne zaka samu tabbacin ka samu 100,000 amma dai in kai a wani masallatayya wannan kuma sai dai a ce da kwai alhurma harami wanda ka samu ladan yin sallah a cikin harami amma dai ba a cikin masallaci ba. Saboda duka riwayoyin da suka zo suna bayani ne akan masallacin harami. Ki kuma wannan ka zo kai masallaci masallacin billahin ka ce masallacin harami ne, kada a hankalce ma ai ba ya dauko ba, he dai ka ce a'a ai wannan kwaikwayon harami ne, kwaikwayon harami kuma ya sha bambaye da kwaikwayon garin mu.
Saboda shi wannan kwaikwayon na harami wa man dakhalahu kana amina, yana da wani fifiko akan dukkan wani wuri wanda ka sani, kuma wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin alim, kana cikin wannan haramin ka ji maran ka taso ta aikata wani laifi kai yi wa ubangijin ka laifi yace to kana da azaba mai radadi. Sai sanya Abdullahi bin Abbas daga ya shigo garin Makka ya ida uzurin shi,
zaka ga ya arci ya koma qa'id
ce ai a'a mun gumma cikin wannan lisanin wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin alim, duk wani ta'addanci da zaka yi nihin kai, wani zalunci da zaka yi nihin kai, ba ka aikata in ba sai an ya dandana maka azaba. Sabanin garin ku ba idan ka yi niyyar jin ba ka yi ba lada dai za a baka.
Shine dai da kai alhurma na wannan kwaikwayon harami, amma dai a daidaituwar sallah tana allake ne da nan masallaci na harami. Shine malai ya arrafa mana abinda ake kira da i'tikafi, yace wa huwa luzumul masjid li ta'ati Allah ta'ala fihi, shine lazumtuwa a masallaci ba dan komi ba dan biyayya game da ubangijinka. Wannan lazumtuwa sawa'un daidai da minti 10 ne zakai, daidai awa 1 ne zakai, daidai dare guda ne zakai, dukkan shi ana kiran shi da i'tikafi. Kamar yanda babu wani nassi wanda yake na alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake haddade mana mafi karancin lokaci na yin i'tikafi. Sai dai abinda muka samu, abinda Imam Bukhari ya hutar da shi hadisi Abdullah hadisin Umar ya bar Allah tabbata gare shi, Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni nayi addawal, lalle tun ana garin Makka nayi addawal zan yi i'tikafi dare guda a cikin garin, a cikin masallacin Haram. Azala sallallahu alaihi wasallama yace aufi bi nadarik, yace ka tayi ka cika addu'ar inda kai, kaga i'tikafi dare guda. Kaga wannan yana nuna maka lalle ana iya yin i'tikafi dare guda, kuma i'tikafin shi kuma ingantacce ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labarin haka. Haka jamhurin malamai sun tayi akan mafi karancin lokaci wanda bawa zai shiga i'tikafi ya huta shine gulgudan sa'a guda, ka dauke shi awa ɗaya lakkan kurum ka shiga da niyyar yin i'tikafi, Allah abi abinda yake cikin zuciyar ka yake leƙawa, kurum ka zo ka lazumci masallaci dan lokaci kadan wanda kurum jira kake yi lokacin ya huta, ka samu kai ma lokacin ya karasa ka samu ka tayi kai uzurinka, wannan ana iya kiran shi da i'tikafi. Shi sanya idan ka dauka ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kaga wannan yake karantar da kai lalle itikafin nan ana yin shi ne a cikin masallaci. Shi sanya ya kawo yake cewa luzum masjidun li ta'ati llahi, shine lazumtuwa bawa a cikin masallaci ba dan komi ba dan biyayya ga ubangijin shi, da zai lazumci a dakin shi wannan ba iya kiran shi itikafi. Dakin shi ba masallaci bane ba a shar'ance ba, masallaci shine duk wuri wanda za a katangance shi a dauke shi a bawa Allah shi a matsayin waqafi, shi ake kira da masallaci. Amma dai duk wuri wanda za a keɓance shi a ce a wannan kurmi wannan tabi'i ne, kamar misalin masallatai wanda ake yi na ma'aikatu, kaga wannan ba a kira shi da masallaci wanda za a yi itikafi da shi ba, kaga shi wannan tabi'i ne ga hukumar da take aiki a wannan wurin. Amma dai wane ne ya zo ya gina ya ce na barwa Allah, wannan shi ake kira da masallaci. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. Shi sanya da kwai wata riwaya wadda wannan ya kawo ta a cikin harbi, ya kawo ta a cikin masail na sharhin Umda, wannan sharhin wanda littafin yake bayani yake cewa daga cikin abinda aka aikata, haka shi ma al-Imam al-Qarafi a cikin furu ya kawo ta daga Abdullahi ibn Abbas, yace wani lokaci an tambaye shi akan wata mace, matan nan ta sanya an katangance mata ko an sha makance mata wuri a cikin gidanta ba don komai ba don ta ringa yin itikafi. a lokacin nan Abdullahi bin Abbas yake cewa bid'atun wa abghadul a'mali ila Allah ta'ala bid'a, yace ai wannan bid'a ce mun musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada lamani ba, ko kuma karantarwa ta alqur'ani ko ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata bada lamani ba, wane ya shamakance kurin ko ya kebance a wani wuri yace a ya shiga itikafi, yace wannan bid'a ce tun daga ne bid'a, yace kuma ba wa an sa ayyuka wanda ubangiji yake gushi da su, yace kamar aikin da aka yi shi albarkacin bid'a kalkashin karantarwa ba ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Ya sanya Abdullah ibn Abbas yake cewa la i'tikafa illa bi masjidin tuqamu fihi salat, ba a yin i'tikafi sai a masallaci wanda ake tsayar da yin sallah. Shi sanya ake cewa lokacin da ake bayani akan mace tana masallacin ta shine ƙuryarta inda take wannan, yace ai wannan idan ka dauka ana bayani ne haqiqatan la hukman, a haƙiƙani ne wurin da mutun zai yi sallah ana iya kiranta, ana iya kiran shi wurin sallah, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa shu'ilatil hiya al-ardu masjidan wa tahura, an sanya mini ƙasa duk inda na samu kaina ta kasance mini tsarki, ta kasance mini abin yin sallah ko gurin yin sallah, kaga wannan masjid ne amma dai haqiqatan la hukman, hukuncin masallaci shine inda mutane za a kiraye su su zo su yi sallah, wanda ya gina ya ba wa Allah shi a matsayin waqafi ba yana kasuwanci bane da shi ba, wannan shi ake kira da masallaci. Inda idan ka dauka wannan wurin da mace za ta dauke shi ta ringa yin sallah, wuri ne wanda yake cikin gidanta, lokacin da take cikin halin haila tana iya zama a wurin shi, kuma masallaci an hana a lokacin da su kasance a cikin, lokacin da su kasance halin jini su zauna a cikin wannan masallacin, haka lokacin da take ta dauki wuri a gidanta ta ringa yin sallah, idan ta zo ai ba ta mai tahiyatul masjid ba, kaga sabanin hukuncin masallaci, shi kuma hukuncin masallaci an ce maka idan ka shigo kai raka'a guda biyu gaisuwa ce da masallaci, wannan duka da kai abubuwa wanda malamai suka kawo dukan su baya tabbata a irin wannan wuraren ayi itikafi a wannan wurin, haka kuma zai baka damar ka fahimci da kai abubuwa guda biyu, da kai itikafi da kai halwa. Halwa shine mutun ya kebance ba dan komai ba, saboda wa'ansu wurduduka da aka bashi yana ja, wataƙila ma a ce mai karkasake kama kowa magana tsawon kwana 40, idan kai kwana 40 kama gagata to zaka yi usuli, idan kai usuli zaka fito ka ringa cewa komai Allah ne, kai ma ka kai matsayin kudubi, to wannan yana da bambanci tare da tana da yana da bambanci da ibadar da ubangiji ya sharanta wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan shi itikafi ake kiran shi, wancan shi kuma halwa ake kiran shi, halwa shine zaka samu da yawa malaman sufaye ko kuma almajiran sufaye sune zaka same su suna irin wannan abu, zaka samu a bashi wa'an sururduka, a bashi wa'an sururduka na ruhannai ko wa'an su abubuwa ko wa'an su sumul azam da wa'an su zai koma gehi yayi taja yayi taja tsawon iya adadin kwanukan da aka ce mai, wani a ce mai kakkasake idan ka fara ka kalli gabas, kakkasake idan ka fara kama wani magana kai ka ga yi wa wani magana, kakkasake idan wannan shi halwa ake kiranta wani abu ne shi ma daban, amma dai abinda shari'a mu ta karantar da mu shine an ba wa bawa damar ya yi itikafi ba wai ba ya yi itikafi, shi sanya mu a mazhabin malikiyya da zina su in kawo magana shine tsawon yanayin tsawon lokacin da malikiyya suka ba da dama mutum ya yi itikafi shine yawmun wa layla, yini da dare, kenan yini daya da dare daya, in dai ka iya zama to wannan kana iya shiga itikafi ka zamuna, suke cewa kuma sharadin yin itikafin shine wula budde kasance kana mai dauke da azumi, wannan shine mazhabin malikiyya a fahimtar su, sai dai wada mafi rinjaye ta jamhurin malamai shine itikafi ko da daidai gwargwadon awa daya ka shiga ka huta sunan shi itikafi, kuma ka samu ladan yin itikafi, wallahu ta'ala a'lam. Yake cewa wa huwa sunnatun, yin i'tikafi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya i'tikafi ya shigo farkon watan Ramadan, ya shigo masallaci da zimmar yin i'tikafi, yana zatan a cikin dare darare na goma na farko na watan Ramadan zai ga daren Lailatul Qadari, sai aka ce mai ba a wannan bane ba, ya sake zama a masallaci dare goma na tsakiya aka ce mai ba wannan bane ba, sannan a wannan interval kamun goma na ƙarshen ya shiga yayi mawlidi, aka nuna mai daren Lailatul Qadar zai faɗo a wani dare wanda kuna sujada ruwan sama na sauka, zaka yi sujada a cikin tabo, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bani na gani amma dai an mantar da ni wata rana ce,
sai lokacin da abin ya wakana suka ga gashi nan sun yi sujada a cikin tabo suka tabbatar ashe yau in ce shi tace da rullayar amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yayi ba wajen jari shine yake cewa in tamsuha fi asharil awakhir yake cewa ku neme ta a daruka na goma na karshe na watan Ramadan ina wannan sheke nuna mana sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan koyi ba dalilin ubangiji a cikin suratul baqara yana mana bayani wa yaj'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'is sujud yake cewa mun dau alƙawari ga annabi ibrahima da isma'ila da su tsarkake daki na ba dan komi ba saboda masu yin tawafi ko masu lazumtuwa a wannan masallacin su masu yin i'tikafi haka kuma masu yin ruku'i da sujada haka wannan sheke nuna mana sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ibn al-munzir a cikin al-ijma haka haikaito ijma'in malamai lalle yin i'tikafi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ibn abubar a cikin at-tamhir shi ma ya kawo juz'i na 23 ya kawo yana dogon bayani akan lalle abin da ya shahi i'tikafi sunna ce wanda malamai dukkan sun yi ijma'i akan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yake cewa la yajibu illa bin nazari i'tikafi sunna ce amma dai yana iya kasance maka wajibi a matsayin ka na musulmi yace a wannan lokaci a lokacin da ka dau addawal shine annazar kai addawal ka dau alƙawari tsankaninka da kai da ubangiji zaka zauna a masallaci tsawon kwana kaza yace to a wannan halin ya kasance maka wajibi sai ka cika shi kamar yanda hadisin da muka karanta can baya hadisin Umar yarda Allah shi tabbata gare shi yace manzo Allah nayi alƙawal zan yi i'tikafi dare guda a masallacin Makka yake cewa ka cika addawal inda kai bayan mun yi bayani akan hatta da azumin addawal ba a yahe wa mutum wajibi ne ma dama yana cikin rayuwa in dai ya alƙawarin na tilas waliyan shi wasu cin gadon shi sara ba mai wannan azumin shine lokacin da kai addawal a lokacin ne yake zaman tabbawa wajibi akan ka dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana hadisin da Imam Bukhari ya wutar da shi yake cewa man nazara an yuti Allah falyuti duk wanda ya dau addawal zai yi wa ubangijin shi biyayya to yi kokari ya yi wa ubangijin shi biyayya wannan yake cewa wa yasihhu min al-mar'ati fi kulli masjid wannan kalkashin mazhabin malikiyya ba mahanabila yake cewa ya halatta game da mace ta yi i'tikafin ta a kowane masallaci ba sharɗanta mata ba sai masallacin da za a yi salloli guda biyar ko kuma salloli na ko sallar juma'a dukkansu an ɗauke mata tana iyawa ta yi sai dai faɗa mafi rinjaye bai dacewa ta yi ita ma in ba a masallaci ba wanda tuqamu fihi al-jama'a kuma afdal shine ya kasance masallacin da ake yin sallar juma'a ka aje mutum ya shiga idan ka shigar nan masallacin da ba a yin juma'a ka gani ko kana da wajabcin kai taki ka tashi ka tafi masallacin da ake yin juma'a ba dan komai ba dan kai sallar juma'a ka huta daga cikin ibadar da ka lazumtawa kanka shine ne yake bayyanawa wala yasihu min ar-rajuli illa bi masjidin tuqamu fihi al-jama'a bai dacewa ga masallaci ga namiji ya shiga i'tikafi in ba a masallaci ba wanda ake tsayar da sallah ta jama'a tunda wajibin shi ne su karkashin mazhabin Hanabila suna kallon mace ba a wajibta mata wuta daga gida ba don yin sallah ba amma dai namiji wajibin shi ne ya wuta daga gida don ya tafi masallaci ya sallaci sallah ta jam'i shi san ya suka kawo mas'alar suke cewa mace duk inda ta samu kanta tana iya keɓantuwa ta yi i'tikafinta in dai wurin an iya kiran shi ko wurin an iya ɗaukan shi wurin sallah amma dai game da namiji wurin da ba a iya yin sallah ta jama'a ba yace to bai dacewa ya yi sallah ya ɗauke i'tikafi a wannan wurin yace sai idan ya kasance masallaci wanda ake salloli guda biyar saboda yana buƙatar ya huto daga inda yake ya tafi masallaci a yi salloli guda biyar tare da shi shine yake cewa amma dai wa i'tikafu bi masjidin tuqamu fihi al-jama'atu afdal ya yi i'tikafi a masallacin da ake tsayar da sallar juma'a yace yahi fadala ba dan komi ba saboda idan yace yayi sallar nan a masallaci wanda ake yin salloli guda biyar zai buƙaci ya tashi ranar juma'a ya tafi masallaci dan yin sallar juma'a saboda ba a sabke me ba to a wannan halin ana so ya kasance mutumin nan ya nemi masallaci wanda yake na juma'a ya yi itikafin shi a ciki yace wa man nazara al-i'tikafa was-salata fi masjid duk wanda yayi addawal na yin i'tikafi ko yin sallah a wani masallaci yace falahu fi'lu zalika fi ghayrihi an bashi dama yayi hakan a wani masallaci wanda yake koma bayan masallacin da yayi addawal misalin ya tashi ya samu wani abu tunda mafi yawa addawal wai ba sai ubangiji ya maka bane ba za ka yi ba amma dai koda kai hakan to wajibi ne sai ka cika hakan ka ce ubangiji in ka bani kaza zan maka kaza wannan ana kiran shi wannan addawal wanda yake gairu shari'a amma dai idan ka yi wajibi ne sai ka cika salin yace a ina buƙatar in samu baka'ina da ya buga sai ya samu baka'i kaga wannan bai dace ba wai ka ringa wannan da kai da ubangijin ka in ka bani zan maka ubangijin ka yi haka ni'imar da yi maka ta yi haka bai dacewa ka yi wa ubangiji haka amma dai idan ka dauki addawar in ka ce ubangijin na in ka bani ni ma zan maka to wajibin ka ne sai ka misalin hakan da ba ko kuma kurmi ya samu kan jikin nishadi yace na dau alƙawari watan gaba mai kamawa zan yi azumi guda 10 ba misali ne nake badawa yake cewa to ya dauki wannan misalin sai ya ce in azumi guda 10 zan yi i'tikafi guda 5 a cikin shi kwana 5 a masallacin Madina yace to ko da yake nan mallam ya kawo matsalar ya wannan illa masallacin salasa sai ya ce a zan tahi misalin masallaci ko masallacin lawulba yace a nan zan yi azumi kwana 10 i'tikafi kwana 10 to wannan idan ya saba yace bari in koma masallacin karkada in yi yace falahu fi dalika an bashi dama haka saboda wannan addawal ne yayi kuma babu bambanci tsakanin wannan masallacin da wancan masallacin yanda zaka yi sallah a baka ladanka 27 can ma haka zaka yi a baka 27 ka kun gulgudan niyya ka gulgudan abinda wannan ka zai saka ta haka babu bambanci tsakanin yin sallah a wannan masallacin da wancan masallacin shine ran ma da ya kawo mana wannan masalan yace so ya bayyana mana yin i'tikafi ko da ya kasance na addawal ne mutun ya dau alwashin zai yi i'tikafi kwana kaza a masallaci kaza yace to yana iya canza akala yayi shi a wani masallaci daban yace sai dai illal masajidus salasa sai dai masallatiyan nan guda uku wannan masallaci guda uku bai dacewa idan kai addawal zaka yi i'tikafi a wannan masallacin ko zaka yi sallah adadi kaza a wannan masallacin ka saba ka tayi wannan sallaci kai sai dai idan ya kasance masallacin kaman mu ya dauki alƙawarin zai yi a masallacin Qudus kaga yin sallah a masallacin manzo Allah yayi fadala akan yin sallah a masallacin Qudus ko kuma yayi addawal a masallacin manzo Allah zai yi adadin kwana kaza na i'tikafi sai wani abu ya gitto mai sai ya samu tahiyya Makka kaga ni yin shi a masallacin Makka yayi fadala akan yin shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya nan yake ce maka illal masajidus salasa shi kuma ba dan komai ba sai da fadala in ka ce zakai to idan ya dauka yace a masallacin Harami zan yi shi na Makka to bai dacewa wannan addawal din sai a masallacin Harami saboda ba wani masallaci wanda ya kai shi fadala Allah ta'ala a'lam yace fa idza nazara fil masjid al haram lazimahu aka masallar ta wuto yake cewa idan yayi addawal yace a masallacin garin Makka haramin Makka anan zai yi addawal zai yi i'tikafin shi yace to wajibin shi ne ba inda zai tahi ya samu biyan bukata addawal din shi yace in ba a masallacin haramin Makka ba ina fata an fahimta saboda da kai dalilai wanda muka kawo can baya akan irin fadala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana in sallah a garin Makka tana daidai da sallarka 100,000 a masallacin kuna da magana haka a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1,000 akan masallacin sallarka da zaka yi a masallacin ku na garin wannan shi ma ba karamar gara ba sa bace ba haka abin da yake ƙara tabbatar mana haka akwai riwaya ta Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi Jabir yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude garin Makka sai yake cewa wani mutum sai ya zo kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah inni nazartu in fataha Allahu alayka Makka an usalli fi baitil maqdis yake cewa na dau addawal in dai Allah ya baka dace ya baka nasarar bude garin Makka to ni zan yi takim in taka an tayi baitul maqdis dan in yi sallah a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai salli ha huna yace kai sallah anan saboda yin sallah anan in yahi tahiyya can baitul maqdis yin sallah yake cewa ya sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni wacewa ne baitul maqdis yace mai kai sallah anan ya sake tambayan manzo Allah yake cewa to fa sha'anuka idan ka taikai abin da kake so tunda an baka sauki kakiya shi dan ma wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj kullun shari'a sauki take neman mana to kaga wannan kalkashin wannan hadisin zaka iya fahimta lalle duk lokacin da ka samu abin da yahi inda kai alƙawarin zaka yi itikafin fadala to kana iya karkata akalinka zuwa ta kenan dukkan yanda malam ya kawo mana masalan shine in dai mutun yayi alƙawarin ko yayi addu'a zai yi itikafi a wani masallaci yace to yana iyawa ya canza kowane irin masallaci ya tayyayi yace sai dai masallatayen nan guda uku wannan masallatayen guda uku sune ba a baka lamanin ba kai itikafi a cikin su ba sai dai ba a baka lamanin ba idan ka ce zakai a wancan ka canza ka tafi kai a wanda bai kai shi ba sai dai kai wanda yayi shi shine canzin kadai da zakai sai yake cewa yustahabbu lil mu'takifi al-istighal bi fi'li al-qurbi yace mustahabbi ne ga wanda yake itikafi ya shigarto da dukkan wasu ayyuka wanda za su kusantar da shi da ubangiji ai ibada wanda zaka shiga tsankanin shi ko zaka kusantar da shi da ubangiji kamar karatu al-qur'ani kamar ambaton ubangiji kamar sallah ta nafila da dukkan wasu abubuwa wanda zai ƙara kusantar da shi da ubangiji shi sanya dalilin haka malaman fiqh suke cewa mutun ya shagaltu da karatun al-qur'ani da zikiri na da ambaton ubangiji yace yayi alkhairi ya dauko da tafan shafi'iyya da malikiyya yana karantawa a lokacin da ake cikin wannan hali na itikafi yace saboda wa'innan karatun al-qur'ani nan da sallolin nan da zakai da ambaton ubangijin nan da zakai sun yi kusa da su kusantar da kai da ubangiji zuwa ga abinda zaka dauko na karbo na fahimtar malamai ka ringa karantawa ko littattafan tafsiri kana karantawa abinda yayi shine mutun ya shagalta da duk abinda zai kusantar da shi da ubangiji yace wa shinabi ma la ya'nihi min qawlin wa fi'lin kuma yana da kyau ga mai i'tikafi ya nisantar da kanshi da duk abinda bai shahe shi ba bangaren furici ko kuma bangaren aiki idan mutun ya shigo kurmi ya rakkaza akan abin da ya kawo shi wannan masallaci sai dai abin kaito zaka samu itikafi a yanzu kurmi itikafi ne na salula a hannu mutun duk abin da yake yi ba ya bar shi ba kai gwanda ma a ce yana ma wajen ma ya yi mai sauki a buga can ayi kaza ayi kaza ayi kaza a kirayi wancan a daidaita can ayi kaza ayi kaza naka gani duka yinin ya huce a cikin business a cikin kallakalle a cikin kaza a cikin kaza a cikin hira da abokan masu yin itikafi shi kuma wannan bai dacewa in ka shiga itikafi ka san ka shiga itikafi duk wani abu wanda zai shagaltar da kai ko ya nisantar da kai da ubangiji bai dacewa a same ka da shi dan me sanya ka baro gidanka dan me sanya ka bar iyalinka dan me sa kai kaza dan me ka zo kuma ka fada kuma cikin abin da yayi wannan bai dacewa in lokacin da mutun ya shiga itikafi duk abin da yake bai dacewa a waje yayi su to ya ƙara nadawa diddin ya nisantar da kanshi da wannan abubuwan ya kusanto da kanshi zuwa ga ubangiji a lokaci ne wanda bawa yayi komai kusa a wurin ubangiji ko dai ya kasance kusa da ubangijin shi duk abin da zai roka duk abin da zai nema na daga gafarar zunubai na daga rayuwa ta duniya da gobe kiyama ubangijin shi yana mai yana mai maraba da shi yana mai karba addu'ar shi yake cewa la yakhruju min almasjid illa liman la budda minhu yace kuma bai dacewa ga mai itikafi ya huta daga masallaci sai dai abinda ba makawa kurum sai an huta wajibi ne kurum sai an huta akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi hadisin Aisha radha Allah shi tabbata a gaida yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana itikafi yana matso da kanshi daidai kowata daidai tagata sai in taje mai kanshi yake cewa wa kana la yadkhulu albayti illa li hajatin idha kana mu'takifan Aisha take cewa manzo Allah bai shiga gidan shi sai dai idan wata bukata ta kai ba yanda akai sai an shiga gidan yake cewa a wannan halin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiga gidan shi in dai ya samu kanshi a halin mai itikafi Aisha take cewa wali annal khuruj min ghairi hadathan yunafi al ihtiya wannan ba magana Aisha magana malamai suke cewa huta daga masallaci yana kore shi ainihin abin da ya sanya aka shar'anta maka yin itikafi wannan malamai sun yi ijma'i akan haka daga cikin abubuwan da suke iya sanyawa labudda mai itikafi ya huta shine biyan bukata ta yau da gobe bayan gari ne ko kuma bawali ne wannan in ya kama wajibi ne sai an huta daga masallacin sannan a ce ai biya bukatar wannan labudda min wa khasatan da idan ka dauki lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin da suke biyan bukata bayan gari ne ba dalilin shi wajibi ne wani daddare sai ya huta wani lokacin da bukatar ta buzuru tilas sai ya huta ga wani yana daya daga cikin abinda labudda mini ko kuma yana itikafi bai da kowa shi kadai ne a rayuwar shi kaga ba wanda zai kawo mai abinci sai ya huta ya nema to an yi rayuwa ba abinci kaga ita ma tana cikin labudda mini wajibi ne ta yi nema abinda zai ci abinda zai sha wa khasatan dan ya samu karhin yin azumin shi na washe gari abubuwa dai daban-daban wanda in dai mai itikafi yazo abu ne wanda ko irin wannan uzurin ya samu wanda labudda minhu to yana da halak ko an halatta mai ya hute ya tayi ya biya bukatun shi kuma ya sake dawowa haka wani abu idan ya zo wanda misalin abin da yake kana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Safiya yana halin ya itikafi Safiya ta shigo masallaci wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta zo suka yi da hira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya huto dan ya raka ta tafi gida ai a lokacin nan ne wasu suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da Safiya suna tahiyya kuma suka ce subhanallah sai suka ja baya manzo Allah ya bi sai mai dosu yace ku zo mata ta ce kada ku yi gaba wata shubha ta shiga tsayin kanin suka ce manzo Allah mun sani yace a'a akwai shaytani yana iya shiga ya ruda ku shikenan magana ta yadu a ce an ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wata in she sai ya duk lokacin da kake tunanin ko wani zai iya sa shubha a cikin al'amuranka ka mero shi ka tabbatar mai wannan yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Imam al-Barbahari ya kawo wannan misali a cikin shafin sunna yana dogon bayani akan ta duk lokacin da kaji wani yana nema ya sanya ga saka mai yuya to ka mero shi ka tabbatar mai al'amarin gaskiya ya take diddan kai gaba ya da abin da ba haka ba sai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mero su ya tabbatar musu ya ce musu wannan mata ta ce Safiya ta zo ne masallaci na raka ta gidanta sai malai yake cewa illa an yashtarita sai dai idan mai yin itikafin yayi wa kansa sharadi nan maluman fiqhu suna kiyasi akan yin hajji hajji da kai abubuwan da lokacin da mai hajji ya shiga wanda yake iya yi wa kansa sharadi kamar yadda hadisi Abdullahi ibn Abbas ne ya kawo yake cewa fa inna laka ala rabbika mustasnaita yake cewa kan masalan hajji ce wanda yazo yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina tunanin wannan Duba'a ce Duba'a bintu Zubair bin Abdul Muttalib ita ce tazo take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana buƙatar yin hajji amma dai hiya shakiya a lokacin nan ne hadith riwaya ta Abdullahi bin Abbas yake cewa manzo Allah yake cewa duk lokacin da mutun yayi istisna'i a bangaren ibada zan yi kaza amma dai banda kaza a cikin kaza yace wannan an bashi dama sai kasancewa da kai mas'ala wanda malumai suke bayani suke cewa al-qiyasu la yasihu fil ibadat shi mas'alar qiyasi indai aka ce maka ibada ce to babu hurumin a ce ayi ibada babu hurumin a ce ayi qiyasi indai ibada ce ba a yi mata qiyasi amma dai duk da hakan da kai malumai da yawa daga ciki sun tayi akan lalle la qiyasa fil ibadat babu kiyasi a cikin ibada wannan mas'ala ce ita ma mai zaman kanta da karatun da aka wannan kai tsawaye ta shi dai ala'ai nan suka kawo sai dai idan mai itikafi yayi wa kansa sharadi ya ce a lokaci kaza ina karatu tare da malam wani zan bar masallacin da nake itikafi zan tayi neman ilimi na ko kuma a an sa mana EA ni kuma ni ina so in yi itikafi to lokaci kaza ina da kura a university zan tayi in yi karatu na wannan duka wannan yana daya daga cikin abinda mazhaban Hanabila suka wannan shi masala ce wadda take da sabani wannan illa an yashtara dan wannan karkashin masalan malamai sun yi rubutu akan ta ina kasancewar da mun yi bayani akan qiyas al-qiyasu fil ibadat da rubama a samu ittidahi da yawa a cikin masala malai yake cewa wala yubashir imra'atahu bai dacewa ga mai itikafi ya sadu da iyallan shi lokacin da ya shiga itikafi wajibin shi ne ya kame kanshi idan bai dacewa ya mori iyallan shi da yin jima'i ko wani abu makamancin haka ba dan komai ba saboda ubangiji yana bayyana mana wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku sadu da iyallanku lokacin da ku kasance kuna masu lazuntuwa a masallaci kuna masu halin itikafi wannan kuma mas'ala ce wadda malumai suka yi ijma'i akanta idan ka koma cikin at-tamhid juz'i na 7 juz'i na 8 Ibn Abi Bar ya kawo misalan ya bayyana lalle ijma'i ne wanda malumai suka yi haka maratibul ijma'a shi ma shahi na 48 ya kawo dogon bayani akan lalle malumai sun yi ijtihadi sun yi ijma'i lalle bai dacewa ga wanda ya shiga i'tikafi ya sadu da iyalan shi har zuwa lokacin da ya fito daga i'tikafin shi sai dai ko yayi dubara in ya shiga ya warware ya dawo sannan ya koma kuma ya sake daukar sabuwar niyya yayin i'tikafi guda biyu yace wa iza sa'ala 'anil maridi wa ghayrihi fi tariqihi mai i'tikafin nan dalilin wani uzuri ko wanda ya shaddanta wa kanshi ko kuma uzurin da labudda minhu ba makawati da sai an yi wannan uzurin sai ya huta da ya huta kan hanya sai ya ga an ce wani bai da lahiya ko ya ji labari yake cewa walim yu'arrij ilayhi bai ratsa ba gidan wannan mutumin ba jaza yana cikin halin i'tikafin shi halaka ne yayi haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka bidda kasancewa wa'ansu daga cikin malumai sun tahi akan lalle halaka ne ga mai i'tikafi ya ziyarci marar lahiya saboda akwai wa'inda aka samu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda lokacin da suke cikin halin i'tikafi idan an ce musu dan uwansu bai da lahiya saboda fadalar jubiya ga marar lahiya suna tahiyar su ziyarce shi su leka lahiyar shi wannan shine karshen littafin muna kitabu siyam insha Allah sati mai zawa in Allah ya sa muna cikin masu rai sai mu tashi sabon littafi wanda zai mana bayani akan alhajj aikin hajji insha Allah ta'ala sauran mintin goma ko muta da sallah ko kuma inda akwai tambaya sai a yi na'am na'am kai tsaye zaka tashi karama dalili da kwai ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin lokutan da manzo Allah ya hana yin sallah shine bayan sallar asuba mutum ya tashi yi nafila an haramta haka bayan sallar la'asar to shi da ya tashi ya zo an yi sallah an ƙare sallah an sallame kullum sai ya tashi sai ya kama raka'a guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi bayan ya gama yake cewa a manzo Allah rak'atan al-fajr ce bin samu ba damu yin sa a gida ba na ta hukunta da sallah shine na biku mai sallah amma dai nake ganin mutum da ya tsaya tunda lokaci ne wanda yake muwassa mutum ya tsaya yayi abin da yake du'a'u mas'ala shine addu'a da bawa zai yi astaghfirullah 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 allahumma anta salamunka salam kai abin da aka karantar da kai wanda shari'a ta ba da dama kana kammalawa sai ka tashi kai raka'a ta fajr ɗinka kuma in ka ce kuma daga ka liman ya sallame zaka yi baka da wani laifi akan haka amma dai da ka tsaya ka yi da sawannan yin tunda lokacin lokaci ne wanda yake muwassa lokaci ne wanda yake yalwatacce in ka gama sai ka tashi sai ka yi wannan ɗinka ka yi raka'a ta fajr ɗinka wallahu ta'ala a'lam ta abin da muka karanta na'am shi ladayin ko mai jin shi ladayin yanda kowa yake yi haka zai bai wata ba wata addu'a wanda zai yanda kowa da kowa gamarin kowa zai yi addu'a shi ma haka zai yana karewa la ilaha illallah ba wani da kai abin da muke yi na daga kuskure shi abinda manzo Allah ya umurce mu shine faqulu misla ma yaqulu muazzin ina tunanin karatun mu na baya ne karatun mu na wafa ne muka yake cewa faqulu misla ma yaqulu muazzin idan ladanin ku yayin kiran sallah ku hadi daidai kwatankwacin abinda ladanin ku yake fada kaga ladanin in ya kare yace la ilaha illallah kaji ladanin ka bai cewa muhammadur rasulullahi wa
muhimmu ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, wannan yana daya daga cikin abinda bai cikin shari'a, bai cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abinda aka umurce shine ka takaitu da abinda ladanin ka yake wada, shine zaka ce la ilaha illallah kamar yanda ladanin ka ya wada. A lokacin nan zaka yi wa manzo Allah salati, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Sai ka dada da addu'ar da manzon Allah ya maka alƙawari, in ka me ita shi ma ya maka alƙawarin ceto a gobe kiyama. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima ati muhammadin al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmuda. Wannan addu'ar an maka lama ne, in dai zaka yi wa manzon Allah ita to shi kuma ya maka alƙawarin zai cece ka a gobe kiyama. Yace halat lahu shafa'ati yawmal qiyama, duk wanda ya muni wannan addu'ar ceto na ya halatta a gare shi a gobe kiyama. Kaga abu ne wanda umma ba mu iya ba wajibi ne mu taimako ya saboda mu samu ceton, babu wani ceto manzon Allah zai yashfa wa indahu illa bi iznihi, ba wani wanda yake da ikon yin ceto a gobe kiyaman nan in ba ubangiji ba. Wala yashfauna illa liman irtada wa min khashyatihi mushfiquna, ceton nan ma ana ganin kamar kayan wasa ne, wallahi shine zai ba mutane lamani su shiga gida aljanna, saboda abinda ka kwaso ka zo da shi din nan ma abu ne wanda aka tsaya aka leka ho ba lalle ba a sha ba, aka wajibinka ne ka tsaya ka bi koyi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mi kaji an ce manzo Allah yayi, ka koya ka kwaikwaya ka ga abinda aka ce maka kai aiki da shi, kuma ka tsantsance ubangiji lokacin da zaka yi aiki sai ubangijin ka ya karba ya maka gata a gobe kiyama. Allah ta'ala shi mas'ala ta fiqhu a kullum fahimta abinda wani ya fahimta ba lalle ba wani ya fahimce shi ba. Dukkan su wannan malumman da kake ganin su guda guda, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kowanne duniya ta riga ta tabbatar mujtahidi ne, yana iya daukan nassi ya juya shi yanda ya ga dama. Gurin shi ba wani abu ne ba, shine a samu maslaha na al'umma su san hukuncin Allah a cikin al'amarin, ba wai sarban shi bane, yau ba zaben shi bane, ba kaza ba. Idan ka koma duka wannan malamin, wannan imam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya buga littafi ya kawo wasu dalilai guda 12 wanda yake tabbatarwa, yake cewa dukkan kewaye-kewayen da malaman nan a ayyukan mazahibi din nan suke yi, yace akan wannan dalilan guda 12 ne suke yi, ya sanya wa sunan littafi na Sharhul Malam an Aimmatul Alam, dauke zargi akan manyan malaman masana. Shine idan ka karanta wannan littafin zaka san a ba dan wani abu ne ba, wannan shi a daga cikin kawo yace rubama ya kasance wannan malamin hadisi ya isa zuwa gare shi, wancan malamin hadisi bai isa zuwa gare shi ba, dan abin da gare shi kalkashin fahimta shine ya hada, shine ya hutar da mas'ala, yace kaza nake ganin shi kaza ne kalkashin wannan, yema almajirin shi shubta almajirin suka dauka suka tai akan haka, aka yada a cikin littafi kuma akan shi almajirin shi suke kan haka. Shi kuma wancan rubama hadisi ya isar mai sunna ce ta manzo Allah, daga wani zuwa wani zuwa wani, ga abinda manzo Allah ya ce akan hukunci kaza. Shi kuma wannan an riga an rubuta an dawwana kasa ba da yau ba, irin wannan lokacin da za a yi waya ba ko a aiko maka letter ba, abin ne wanda yake da wahala a wancan lokacin. To irin hakan yake kawowa a samu sabani, amma dai alhamdulillah a wannan lokacin da kai mujtahidai, kaga idan ka dauki su malam mai littafin wannan, ka dauki Ibn Qudama mai al-Mughni, ka dauki su Ibn Abu Bakr, ka dauki su Ibn Munzir, ka dauki sun haka yi, to dukkan wannan manganin sun bayyana maka ga wada mafi rinjaye, ga abinda malamai suka dai, hatta da yanzu wanda zai tsaya yin karatu na Allah da Annabi, shi ma zaka same shi yana da malika ta ya tabbatar wannan abin, abinda mazhabin wani da ya tayi daidai ne ko kuma ba daidai ba, wanne ne daidai akan faɗa da dukkan malamai da aka. Wannan shine dalibi na wanda yake fiqh, wanda yake kokarin da ya huta, shine ake ce maka ar-raji da al-marji. Amma ne kai ba malika ta yi kallin nassi, shi ma ya zakulo abin da yake zakulowa a cikin shi. Banda da masaniya akan dogarar da Imam Malik yayi akan mas'alar yin i'tikafi dare da dare da yini ne, amma dai abinda mun karanta a kashin mazhabin Malikiyya shine sun tsaya akan i'tikafi a wurin su shine dare da yini daya a kallu mudda,
mafi karancin zaman da mutum zai yi itikafi a masallaci shine kuma shi ba masallaci wanda yake na juma'a shine ya kasance dare ne kenan kwana din itikafi wallahu ta'ala a'lam kuma karkashin tsarkanta wajibi ne ya kasance mutum sai yana mai asiri su kuma wancan jamhurin malamai sun kawo da dalilansu akan ba wai lalle ba sai mutum yana mai azumi sai yanzu da kai kana iya shiga ka guda wallahi ta'ala
abinda muka karanta jiji Allah ba mu dadin shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda kuma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amna arziki da suke bara adda mun fatan kowa Allah ya bukatun shi sun yi albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka